أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله ده wannan marice na asabar 25 ga watan Rabi'in al-akhir a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 19 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan daga Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Batirawa a birnin Kano. Yau insha Allah za mu darasi na 160. In ba manta ba, muna karatu cikin Kitabul Hajj. Mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 864. Yau za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta 865 cikin babu fadlil madinati ودعاء النبي كو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركه. هكني ما ليكي حديث انس حديث انس ان عاصم دغ عاصم معنى عاصم يا رويته دغ انس قال يكي قلت لانس ناتي د انس احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه شن النبي صلى الله عليه وسلم يا حرمت مدينه ma'ana ya sanya Madina ta zamo harami. Idan aka ce harami, gari mai alfarma, mai dokoki, mai ka'idoji, wanda mafi girman alfarmar da dokokin shine kar a zubar da jini a cikinsa banda tsuntuwa, in ba da niyyar cikiya ba, banda farauta, domin ita farauta dole sai an yi amfani da makami. To ba a san amfani da makami a garin kwata-kwata. Karka je garin harbin tattabara ka harbi wani, karka je garin harbin zomo ka harbi wani, to ba a san wannan. Shin annabi ya ce Madina ma haka ce, Makka dai haka ce, da nassosi na Alkur'ani masu tarin yawa. Innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bat wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin نذقه من عذاب أليم. كاجا ألا يا حرم تمكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للآدمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أولم يكفهم أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أنقانيكو، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Duk waɗannan ayoyin da ire-irensu duk suna nuna Makka harami ne, Makka gari ne mai aminci, Makka da nassin Alƙur'ani ba a farauta a ciki, ballantana a yi faɗa, ballantana a kashe juna, ba a daidai da tsuntuwa, kai daidai da bishiya ba a sassabe ta haka kawai, kuma ko da kai ka shuka ta, bishiya a Makka ba a sassabe ta, ka bar ta kawai yadda ka ganta, kar garin sassabe ko ta gatarinka ta kubuce ta samu wani, saboda gari ne da Allah ya shirya mutane su zo, ya gayyato mutane su zo, to da haka shi zai tsare garin dan mutanen nan yadda suka zo lafiya su koma gidajensu mai lafiya. In mutum ya je aikin Makka garin sassabe, sai wani ya jefe shi da kota sai ta cire masa kunne, gobe zai dawo? Wani zai yi tsoron kar shi ma ya je garin sassaben wani shi kuma ya cire masa kafa. Wannan shine hikima. To Makka da Allah ya mata haka, shin Madina ma hakan ce? Shine Asim yake tambayar Anas, yace qultu li Anas, nace da Anas, a harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-Madina, shin manzo Allah ya ce Madina harami ce, ya haramta ta? Domin ita Makka bayan harami ce da nassin Qur'ani, kuma harami ce da me addu'o'in Annabi Ibrahim, kuma harami ce da nana ta roman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk wannan abin da muka karanto da ma wasunsu da kissar Annabi Ibrahim, addu'o'in da yawa Makka cewa Allah ya sanya ta zama gari mai alfarma, duk mun karanta a baya, manzo Allah ya maimaita. Amma bamu ji na Madina ba da nassin Qur'ani, bamu ji na Madina ba ta hanyar tarihin annabi Ibrahim, to shin na Madina kuma ta ina aka same shi? To ka'ida shine duk abin da Qur'ani ya faɗa, hadisi ma ya faɗa, ta fuskar hukunci daidai suke. Da abin da aka samu nassin sa a Qur'ani na eh ko a'a, da abin da aka samu nassin sa a hadisi ingatacce na eh ko a'a, duk ɗaya ne. To shine Asim yake tambayar Anas, Qur'ani bai ce Madina harami ba ce, to amma shin annabi ya faɗa? Dan in annabi ya faɗa, to daidai yake da wanda Qur'ani ya faɗa. An fahimta? Da aka kultu li Anas a harrama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-Madina, kala na'am. Sai Anas ya ce kwarai kuwa manzo Allah ya haramta Madina, ya ce ita ma harami ce. Ma baina kaza ila kaza, daga waje kaza zuwa waje kaza, annabi ya ce nan harami ne na Madina. Kamar yadda ita kanta Makka din, ai ba duk ko ina da ko ina ne a Makka harami ba. Akwai iyakoki. Duk wanda ya je Makka aikin haji ko umra, da an ɗauko ka daga Jidda kana tafiya, zaka ga katon signboard. Signboard din an rubuta hududul haram, ma'ana iyakokin harami, daga inda harami ya fara. To daga ka shiga wannan wajen, waɗannan hukuncen zaka fara kiyaye su. Babu tsuntuwa, babu yanke ciyawa, babu yaƙi, babu farauta, babu da ire-irensu. In ku kai, to ka san me kai. Sannan daga wannan iyakokin ne in ka shiga duk masallacin da ka samu a wajen, ba sai na Ka'aba ba, in dai kai sallah a cikinsa, to daidai take da sallah a ko'ina sau 100,000, ba sai masallacin Ka'aba ba, duk masallacin da ke cikin harami. Mana iyakokin, duk inda ka je kai sallah, kowace iri ce, sawa'an farilla ce, nafila ce, kasaru ce, cika sallah ce, ita wannan sallar duk duniya in za ka je kai wata irinta, to wannan ɗin da kai a cikin harami ta fi waccan da adadi 100,000. Sai wani ya yi adadin 100,000, sannan zai kamo ka. Azahar ɗaya a can, sai an yi azahar 100,000 a wani waje kan a kamo. La'asar ɗaya a can, sai an yi la'asar 100,000 a wani waje kan a kamo. Nafila raka'a biyu rakin rak a nan, sai an yi sau 100,000 a wani wajen kan a kamo. To wannan shi ne alfarmar harami. An gane ko? Da haka manzo Allah ya haramta Madina, ita ma ya sanya ta ta zamo harami. To amma sai dai Makka ta ɗari Madina da alfarmomi da yawa. Na daga cikin alfarmar Makka, a nan kaɗai Ka'aba take, a nan kaɗai ake aikin haji. Duk duniya in ba Makka ba, ba inda za ka je kai aikin haji. Makka a nan alƙibla take, ita ce Ka'abar. Duk inda kake a duniya sai ka juyo ka kallo nan, sannan za ka yi sallah. Fa'aynu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu. Ina fata an gane. Wannan da ire-irensa Makka ta ɗari Madina. Sannan adadin sallah 100,000 da ta Makka ta girma duk sauran, ita Madina adadin girman bai kai 100,000 ba, ya kai 2,000. Duk sallar da aka yi a Madina cikin haraminta, to sai ka yi sallah 2,000 a wasu wajajen kafin ka kamo ta. Kaga ai tazarar da nisa ko? Tazarar da nisa. Daka dai Anas ɗan Malik ya ce eh, Madina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce harami ce, tsakanin waje kaza zuwa waje kaza. Sai ce la yuqta'u shajaruha, ita ma ba a yanke bishiyar cikinta. Ita me Madina, man ahdasa fiha hadasan, duk wanda ya aikata wani laifi a cikin Madina, iyakokin haraminta, fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina, inuwar Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da ta dukkan mutane baki daya. Kowane irin laifi kai a cikin Madina, to ga addu'ar da annabi ya ma Allah ya tsine ma, mala'ikun Allah su tsine ma, sannan dukkanin mutanen duniya su ma su tsine ma, na da da na yanzu. To kaga wannan yake nuna garin yana da matukar alfarma. To ina ga waɗanda suke tafiya ta kanazzan aje can ai laifi, dan aje can ai daudu, ko dan aje can ai karuwanci, ko dan aje ai sane ko sata, ko dukkan ayyuka na sabo, ko mutum ya tafi aikin haji ko umra kuma ya dige da yawon banza, ya tafi aikin haji ko umra kuma mace tana tawafi yana binta a baya yana goga mata jiki, wannan wani irin lalacewa ce, sai dai asara ce da tabiya. Na sha gaya mana bari in maimaita, Abdullahi dan Abbas haifaffen Makka ne, amma lokacin da ya karanta waɗannan hadisan sai ya tarkata kayansa ya bar Makka. In kaga Abdullahi dan Abbas a Makka umra ya zo ko haji, ga gidansu sai dai ziyara ya fita aka ce saboda bai za ka zauna bai ja wannan garin ba na zama bane ba yace garin da in kai laifi tsinuwar Allah za ta kama ka mu kuma ba mala'iku bane ko kaga fahimta irin ta sahabbai zaman lafiya yafi zama dan sarki kai yafi sarkin ma ba dokin ka je ka zauna a maka ba me ka je yi ba giringirin ba tai mai ba dokin ka je ka zauna a makka ba in dai laifi zaka rinka yi to wanda kana nesa da ita wanda baka shiga ba da ka sahabbai sun fahimci wannan shi yasa haifaffun wajen ma sai suke barin wajen sai dai su zo su ibada sai su fita amma mu saboda tsabar dabbanci da jahilci da rashin sani inda duniya ta dosa kawai a ce kana zauna a makka kuma kana can kana sai da kayan bulikin kawai a ce kana zauna a makka kuma kana can ka zama dan daudu duk ka shafe jikinka kana kyalli irin na mata kana fasikanci kana iskanci wani lokaci wai wasu iyayen ne ma za su tarkata yarsu kuɗi aurenta ya mutu a ce ta tafi maka to ta yi me ita fa ba aure za ta je ta sake yi ba a can ba laifi bane ka je maka kai sana'a in dai halattacciyar sana'a ce ba laifi bane ka je maka ka zauna in dai za ka kiyaye ka'idoji da dokoki amma ka san ba za ka iya kiyaye ba ba me ya kai ka an fahimci wannan قال عاصم عاصم يتي فأخبرني موسى بن أنس موسى دان أنس ɗaya daga cikin ƴaƴan Anas ya bani labari annahu qala yace cewa baban sa ma cikin hadisin yakan ƙara cewa annabi ya hada da cewa aw awa muhdisan duk wanda ya aikata laifi ko ya ba mai aikata laifin mafaka to fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in inuwar Allah ta tabbata a kansa ta mala'iku da ta dukkanin mutane baki daya domin mutane iri biyu ne a makka akwai wanda shi ne mai laifin akwai wanda kuma shi masu laifin yake bawa mafaka shi yake da igama shi yake da tabi'iyya shi yake da izinin zaman kasar sauran ba su da izini to da haka sai su rinka kwana a gidansa sai ya rinka boye su sai ya rinka ba su mafaka kuma ya san ayyukan laifi suke yi to kai ma tsinannen Allah ne man hadasa hadasan aw awa muhdisan duk wanda ya aikata wani laifi ko ya bawo mai aikata laifin mafaka biyin hakan manzo Allah yake to tsinuwar Allah da mala'iku da dukkan mutane ta tabbata akan sa Allah ya tsare mu
amin
yan uwan mu da suke cikin wannan mawuyacin hali da basu gane ba Allah ka ganar da su ko ka makalkale kafarka ka tafi maka ka daure da bandejin ƙarya wai kai ka je neman kuɗi bara iskanci ne wannan bara ko a garin ku ce haramun ce ballantana a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya bude wa kansa kofar bara sai Allah ya bude masa kofar talauci duk mutumin da ya bude wa kansa kofar bara dan tara abin duniya a ranar lahira fuskar sa kwarangwal zai tashi duk naman fuskar sa ya cinye to kuma ka rasa inda zaka je ka yada bara ka yada lalaci ka yada mutuwar zuciya ka kashe garin saboda baka kishin sa sai makka haramin Allah mahaifar manzon Allah alƙibla dukkan musulmi in kai dan halal ne mai hankali da tunani ko garin ku bai kamata ka ce maka alalata shi ba kuma an yi magana ka ce kai masoyin annabi ne ka ɗebi shara da darti da kazanta ta kai mahaifar annabi ko Kano ya kamata a ce ka lalata ta da bara in mai hankali ne kai ka so a ce garin ku an shigo duk mutane ne kima zaune zaune gari banza masu mutuwar zuciya ko ina bara ake yi ai duk wanda kaga yana wannan asali bai san kansa ba kuma bai san kima da mutunci ba in dai kimar garin ku ta lalace ba za ka yi daraja ba shi yasa zaka ga turawa da dukkan waɗanda suka san mutuncin kansu da ci gaba duk abin da zai dauda da kasar su ba su yarda da shi ba baka isa ba kodal wasa ka je kasashen turawa kai musu wannan sakarci ba za su yarda ba saboda in garin su ya lalace ai kimar su ta zube mutuncin su ya zube ina ne inda Allah ya karrama su ya zabe su ya jingina su a wajen shine mahaifar su to da ka duk duniya ba inda za su yi alfahari da shi sama da na to ka tuna irin wannan fa shine na annabi makka mahaifar annabi ce makka garin Allah ne makka alqiblar musulmi ce makka garin ka'aba ce garin annabawa ibrahim isma'il amma ka rasa garin da zaka yayi butsiya da tarkace da shiriita da shirme da kaskanci da wulakanci sai can to wannan ko shakka babu hadari ne na farko a cikin aikata haka akwai jahilci akwai cutar kai da yawa kila ba su san waɗannan na sosun ba da yawa kila sun sani kawai kunnin uwar shegu suka yi to kuma Allah ba zai kyale ba Allah ba zai kyale ba manzo Allah addu'a yayi anan shi ku addu'a sa ba ta faduwa kasa banza kar kaga cewa ka je ka dawo da kudi ka ce to ina tsinuwar tunda aljihun mu ya cika ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba karshen ko nawa ka samu zaka mutu ka bar su ko nawa ka samu za a bude kasa a sa ka a ciki ba ko sisi to a ranin ne zaka gane ashe tsinuwar nan tana nan jiran ka take inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata yana jiran kowa zaka zo ka tadda shi أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وانا حديثي أشكين كتاب الاعتصام باب اسم من آوى مهدفا حديثي ميلنبا تتلالي تفز ستند شدا حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس دي الله يكارى مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي اللهم بارك لهم تيمي كالهم ألا كيمس البركة أشكم مأوننسو an gane ko ma'aunan su mikal jam'i ne na akail kail ma'auni an gane ko ko mikal akan ce mikyal akan ce mikal duk jam'i ne na alkail shine aw ko ma'auni da kafun ba da ka'un ba da kaula san ba da kha karami ba idan da kha karami ne khail doki kenan wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun amma kayl da kaulasan to wannan shine aw ko ma'auni jam'in sa mikal ko mikyal daka annabi yace Allah kai albarka gare su cikin awan su ko cikin ma'aunan su susuwa mutanen madina kai ma ka tabe wa garin ku addu'a ka tabe wa garin da kake cirani addu'a wannan shine abin da ya kamata mu gane a cikin wannan hadisin kishin kasa ne yake fitowa da yawan mu ƴan Najeriya in aka ce kishin kasa sai mu ga kamar kauyanci ne ma me wani kishin kasa saboda mu ƴan tabare ne ƴan ta mutu ne ƴan ta wargaje ne shi yasa kasar ta ki gaba manyan ba san kasar suke ba mu ma ba san ta muke ba talaka baya so me kudin ma baya so kuma saboda tsabar sakarci yanzu nan in talaka ransa ya baci sai ya hau titi ya ta kai fasa komai shi anan yake morewa su kuma manyan sun sace kuɗin da za a gina ƙasar su kuma anan suke morewa to kowa baya san ƙasar yasa ƙasar ta ki gaba saboda ba ma san ta abu na farko da muka rasa kenan mu ƴan Najeriya wanda ya kamata mu kuka mun rasa kishin ƙasa ba wani dan wata ƙasa a duniya da zaka je ya taya ka kubata ƙasar sa da zaka je ka zagi ƙasar sa ya taya ka ko kaje yana zagin kasar sa sai dan Najeriya ya zagi kasar ya zagi shugabannin kasar shi yana ganin ma wayewa ce ya shafi ransa tai masa karo sai ya zagi kowa ya ci indomin sa yayi mika sai ya zagi kowa wannan kuskure ne jahilci ne duk dan halak yana kishin kasar sa yana kishin mahaifar sa annabawa sun ba da kyakkyawan misali ko dai kasar da aka haife ka ko kasar da Allah ya kaddara maka ka zauna a cikin ta domin sau da dama mutane ba inda aka haife su nan kuma me suke rayuwa ba sai a haife ka a wani waje daban sai kuma Allah ya dauko ka ya kawo ka wani waje kuma nan ka rayu daban to cikin biyun wanne ne ba naka ba duka naka ne daga garin da aka haife ka daga garin da kake cin arziki manzo Allah ba dan Madina bane cin arziki ya kawo shi Madina amma kaga yadda yake surfafa mata addu'a ka san ku in zai wa garin da yake cin arziki addu'a daya to mahaifarsa nawa zai mata sai mata biyu ko uku ko sama da haka to haka yake kamata da wannan zaka gane duhun kanmu dukanmu a matsayin mu na ƴan Najeriya ba wani abin cirewa a ciki idan ka ce mu mutanen arewa ne muna zagin kasar mu idan ka ce inyamurai ne ƴan kudu da sauransu wanda suka zo arewacin arziki su kuma ba inda suke wa zagon kasa irin arewa kuma nan suka zo cin arziki a garin iyayensu ba su da arzikin da suke da shi a nan garin iyayensu ba zai zauni ba nan ne mazaunarsu yanzu duk wani inyamuri da zai daga hanci ya hura hanci ya ce a raba Najeriya raina wa dan arewa hankali yayi raini ne sun ga makwancinmu ne amma billahi allazi la ilaha illa huwa rana ɗaya ka kai inyamuri garinsu ba zai iya zama ba da kuɗi zai baka ya fito mahaifarsa ce amma ba za ta zauni ba dan Allah ya ba su dama su ci arziki, dan Allah ya ba su dama suka samu kuɗi, amma kuma nan suke kawo ƙwaya dan ƴaƴan musu lalace, nan suke yaɗa ayyukan ta'addanci. Mafi yawancin ayyukan ta'addanci su suka kawo mana sunan kidnapping ne, ko wannan ne damfara kuɗin ruwa, zamba cikin aminci, yin ayyuka jabu ne, kayayyakin jabu, duk wani abu da aka yi mai kyau sai sun yi ɗan jabu, duk su suka kawo wannan. Amurwabari ne, duk su suka kawo mana wannan. Inda hankali da tunani, inda kake cin arziki ba wajen ka lalata ba ne. Wasu daga cikin manyan attajiranmu mu 'yan arewa ana ba mu labari, in labarin ya inganta, sun je sun yi kaka gida a Lagos, aka ce wani ka dawo Kano mana ko ka dawo arewa mana ka zo ka investing, yace a'a ba zan iya dawowa arewa ba, ba zan iya zuwa in zauna a arewa ba, a can na samu kuɗin, kuma yanzu idan na dawo arewa in zo in gina waɗannan abubuwan da na gina a can ba za su gina ba arewa, arewa ina wuta, in arewa ba su da kishin su biya kuɗin nefa dan a kawo musu wuta, sannan kuma ane musu bita da kullum, amma sun biya kuɗin ba za a ba da wutar ba, duk an kwashe kamfanin nuka an mai da su kudu, din namu nan sun zama su to, saboda babu wutar nefa, kamfani kuwa duk ƙarfinsa bai isa ya aiki da diesel ba, domin babu riba, nefa ce kai za ta iya baka wutar da za ka iya sarrafa kaya kuma ka samu riba kuma ka biya kuɗin nefa. To kaga idan ya nuna haka cewa namu su suna kishin can, ko su ma wasu Allah ya ɗebe su ya kai su can ya zaunar da su, su ma wasu Allah ya ɗebo su daga can ya kawo su nan ya zaunar da su, to ya kamata mu gane kenan dukkanmu muna da buƙatar juna. Abinda kawai ya rage shine mu talakawanmu su zama suna da wayo. In ka tashi tun daga Kano ka tafi Ibadan, ko ka tafi Onitsha, ko ka tafi Port Harcourt, ko ka tafi Lagos, bai kamata ka je kana yankan farce ba. Bai kamata kai ta Kano daga Kano duka yanke farcenmu ne? Ba wata sana'a da za ka yi har ka tashi kai wannan tafiyar mai nisa ka tafi kana yankan farce. Ko ka tafi can a samu kana wankin takalmi, wannan wani irin sakarci ne, duka wanke takalman Kano? In dai sana'a wankin takalmi ya yi za ka iya yin ta a nan. Amma in ka je can ka nemi sana'a mai rai, kuma manyanmu, shuwagabanninmu, gwamnoninmu, 'yan majalisunmu, musamman gwamnoni, ku rinƙa takura su a nan don su ma a can su rinƙa sake wa mutanenmu mara su yi fitsari. Mu a nan ku ba su rumfunan kasuwa, kuma hana 'yan gari. Wani abin ma za ka sha mamaki, rumfar kasuwar ba ma ta gwamnati ba, har ta masallatai. Yanzu masallacin fage kun san nawa ne? Masallacin fage na gwamnati ne, na masarautar Kano ne, duk kayan masarauta na gwamnati ne. To duk shagunan da suke jikin masallacin fage na Faransu Road duk na masallaci ne, mallakar gwamnati ne, kuma mallakar musulunci ne. Amma ka je ka irga cikin mutum goma da suke zaune a shagunan masallacin fage, musulmi nawa ne, inyamurai nawa ne? Mu ka je jihar Inyamurai ka gani a wata kasuwa za ka tarar da musulmi. Satin da ya wuce ina Abuja, ana gaya min wata kasuwa ta kayan gine-gine ta Inyamurai, gabaki ɗaya babu Bahaushe a cikinta, mutum ɗaya ne gara a cikinta, amma gaba ɗaya Inyamurai ne a cikinta kaf. Yanzu ka je kasuwar Ƙofar Ruwa babu su, duk wata kasuwa da ka sani. To asali manyanmu sun tashi da wannan kishin suka daina. Abubakar Rimi, Allah ya ji kansa da rahama, lokacin da ya gina kasuwar Sabon Gari, Abubakar Rimi Market sunanta, kasuwar Sabon Gari, ya hana dukkan Inyamurai rumfa a cikinta. Suka yi kungiya suka zo suka samu Rimi, ka ba mu rumfuna a cikin, ya ce ku je ku gaya wa gwamnoninku. In suka ba wa Hausawa 'yan arewa rumfuna a kasuwar Onitsha, kasuwar Port Harcourt, kasuwar kaza, ku zo zan ba ku. Amma a hankali wannan kishin ya mutu a cikin manyanmu. Shi yasa duk yadda za ka zaburar da talakawa ka ce in sun je kudu su manyan sana'o'i ba a ba su damar. Inyamuri zai zo daga tebur ya mallaki rumfa, amma kai in ka je tebur ɗin ma ba za a baka ba. Tsoro ma kake kar a raɗe ka, in ka tafi da jarin ma dole sai ka cinye shi. A ƙarshe dole ka koma yankan farce, ƙarshe dole ka koma tura kura, ƙarshe dole ka koma wankin takalmi. Kuma a hakan ma ba a bakka ka zauna lafiya ba. Ranar duk da iskancinsu ya motsa su bi su sararraɗe, su kuwa suna nan a cikin manyan kasuwanninmu a manyan unguwanninmu. Kai a Kano kaga dai ita ce ƙarshen inda musulmi Bahaushe ɗan arewa zai yi alfahari da shi, ko ba wai na iya Najeriya ba, duk na are na Afirka, domin duk wani musulmi da ya shigo Kano dan Afirka yana jin yazo gida. To amma a Kano akwai unguwannin da wallahi inyamurai ne suke a wajen, ta bade sun ce su yanzu ka je nan bayan jikin airport ka gani asali lokacin da aka yanka unguwannin. Ina jin ko lokacin gwamnatin shekaru ko gwamnatin kwankwaso musulmi suna siya, sai suka koma in musulmi ya je yayi gida a wajen sun dame shi kenan da fashi da makami, sai da suka da haka suka kori musulmi da wayo a wajen. Duk sai ka je ka tarar inyamurai ne a wajen. Yanzu ka je jahohinsu ka gani akwai unguwar Hausawa da gidajensu na kansu, amma haka za a samu wani mara kunyan inyamuriya ta wai ya zo neman ƙuri'an mu. Alherin Allah ya gaida gwamnan Kaduna ɗan Rufa'i, wani inyamuri ɗan Tawari ɗan ta'adda wanda ya kamata ya fi a ɗaure shi amma ya takarar shugaban ƙasa yake yi, ya je Kaduna. Ɗan Rufa'i ya gaya masa magana mai kyau, ya ce lokaci kaza na taɓa zuwa jihar Wana lokacin yana gwamna, ya sa aka kama ni aka tsare ni. To amma shi kuma yau gashi ya zo Kaduna campaign, kuma ni ne gwamnan Kaduna a yau. Duk wani security agencies, yan sanda a ƙarƙashi na suke inda a Kaduna suke, DSS a ƙarƙashi na suke inda a Kaduna suke, sojoji a ƙarƙashi na suke inda a Kaduna suke, ni ne chief security, zan iya sa a kama kowa. Amma ina gaya masa ni ba zan sa a kama shi ba, saboda ni ɗan arewa ne wayayye, ba baƙauye ba ne. Wani lokaci idan irin waɗannan abubuwan suka zo min takaicin ya motsa min, sai in tuna to Allah yana da hikima. Da Allah ya sa yadda 'yan kudu suke ƙin mu haka muke ƙin su, da yau ba Najeriya. Wallahi da tuni ƙasar ta watsi. Amma Allah cikin hikimarsa ya maida jaki wawa don ka haushi. Cikin hikimar Allah ya maida raƙumi dolo don ka haushi. Cikin hikimar Allah ya maida doki wawa don ka haushi. Ya maida saniya sauna don ka hauta. Amma da Allah ya sa wa jaki hankali, ka isa ka haushi. Bari ka tsora masa ka. Da Allah ya sa wa saniya wayo tana da wayo, ka isa ka jata da wannan murɗe ɗin kafan nata. Billahi allazi sai ta kashe abba tuwa duka ɗaya dai ba ta rinku ba. To Allah hakimu ne, yana da hikima, sai ya sa waɗansu su zama 'yan dolaye dolaye don waɗansu kuma su samu dama. To amma fa wawa ba mahaukaci ba ne, wawa ba mahaukaci ba ne, haka Bahaushe ya ce. Laisa al-gabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al-mutaghabi. Wawa baya shugabanci, amma dole shugaba sai ya ari sifan wawaye dan a zauna lafiya. Kana ji kana gani danka zai zo ya dunkula hannu ya ce baba na boye, sai ka kyale shi, ko ba haka ba? In ka ce zaka murda hannunsa zai ba, sai ka kariya shi. Da haka mu ne shugabanni, Allah ya sa muka ari sifan wawaye dan kasar ta zauna lafiya, ba dan ba mu da wayo ba, ba dan mahaukata bane ba mu. Da haka 'yan kudu ku shiga taitayin ku, kifi na ganin ka mai jar koma, kifi na ganin ka mai jar koma. Wallahi ba wanda zai mulki Najeriya a zauna lafiya in ba dan arewa ba. Duk wanda ya mulki Najeriya ba dan arewa ba, sai kaga ya so kansa, ya so al'ummarsa, ya so bangaransa. Namu ne kawai, kana ji kana gani sai amareka sai su kau da kai su kyale dan a zauna lafiya. Amma nasu ba za su yarda da haka ba. Idan tarihi bai manta ba, inda za ka rinka tunano illar da suka yi mana lokacin da suke mulki nasu. Wasu ma fa mu namun ne suka yi musu alfarma, suka ba su kuɗin campaign, suka fito da su daga kurkuku, suka yafe musu hukuncin kisa, suka ɗora su, amma ba wanda suka nakasta kamar mu. Duk wani abu na cigaban mu sai da suka kwashe. Suka kwashe kai hatta makamai da a ƙa'idar tsaro na ƙasar kowane ɓangare sai an kai masa makami an ajiye, amma namu suka kwashe. Alhaki da suka kwashe namu suka kai can bakaman suka rinka tashi suna kashe su. Allah kenan. Da haka dai naka sai naka, 'yan arewa ku yi hattara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wa Madina addu'a dan ya nuna mana kishin ƙasa da kishin inda Allah ya kaddara maka rayuwa dan a zauna lafiya. Kar ka zama dan a kashe ko dan a kona, kowa ya rasa. A musulunci babu wannan. A musulunci in kai ɗan gari ne ka so garinku, in kuma ba a garin kake ba wani gari, can ma in ka je kar ka lalata, ka yi kishin can, can ne wajen neman arzikinka, a zauna lafiya. Wannan shi ne abin da musulunci ya koyar da mu. Da haka inyamurai ku yi hattara, muna sanar da duk abin da kuke yi mana, muna kallon duk abin da kuke mana. Ba kwa san mu da alkhairi, Allah ya azurta ku a yankinmu, Allah ya rufa muku asiri a yankinmu. Rufin asirin da a yankinku ba ku da shi, kuma ba za ku yi shi ba. Ba za ku yi shi ba wallahi. A dai yankinku ba za ku yi wannan rufin asirin ba. amma ba inda kuke so ku cutar, ba inda kuke so ku tayarwa da hankali, ba inda kuke so ku mayar baya irin mu, ku sayarwa da ƴaƴan mu kwaya, ku zo ku gina chemist na ƙarya na banza, saboda wasu maciya amana a cikin marasa kishin ƙasa su ta ba ku lasisin banza na ƙarya, kuna buɗe chemist alhalin ko secondary ba ku yi ba, ku zo ku ta ba yaran mu kwaya ta banza, kuna allura kuna kashe mana mutane, saboda mu ba mu da hankali, ba mu da tunani, ko kuma saboda farar zuciyar mu, saboda mu muna kyautata muku zato, mu ne muku kallon ƴan uwan mu ne ku na ƙasa, amma ku ba ku dauke mu ƴan uwa ba. Daka Anas dan Malik yake cewa manzo Allah yayi addu'a yake Allahumma barik lahum fi mikalihim, Allah kai wa mutanen Madina albarka cikin ma'aunan su, wa barik lahum fi sa'ihim, Allah kai musu albarka a cikin manyan kwanukan awan su. Sa'i shine babban kwanan awo, kamar da Hausa Kano kace na bogaji, babban kwanan awo. Wa muddihim, kuma Allah kai musu albarka cikin kananun kwanukan awan su, shine mudu, kamar kwanan awon Kano da na Zaria, kaga akwai bambanci, su da karamin kwanan sha suke awo shine mudu, mu kuma da babban kwanan sha muke awo shine sa'i. Da haka babban kwanan awo da karamin kwanan awo, sa'i shine mudu hudu zuwa biyar, an gane ko? Ma'ana dai a takaice manzo Allah ya ne wa mutanen Madina addu'a game da ci gaba, game da kasuwanci. Kenan wannan ya nuna maka mutanen Madina masu sana'ar awo ce, an gane ko? Alkomai ne. Aka fi mai alkomi, alkomi mai sana'ar awo da Hausa kenan shine alkomi. To mutanen Madina suna sana'ar awo, da haka annabi ya musu addu'a, Allah kai musu albarka a cikin kwanukan awon su, kai musu albarka a cikin ma'aunan su, magwadan su, an gane ko? Da haka yana da kyau in zakai addu'a kai addu'a ga ƴan kasuwa, idan kasuwanci ya yalwata a ƙasa aka samu sauki, al'umma za ta samu sauki. Na daga cikin inda mutane suke shan wahala shine mai a samu matsala a kasuwanci, dala ta tashi kowa ya daga kayansa, da wanda dalar ta shafa da wanda ma bata shafa ba, kowa hujjarsa, dala ta tashi, mai shusha yana ma dala ta tashi, wani dalar ta shafe shi a kusa, wani kuma sai an yi tafiya mai nisa, sannan za su haɗu da dalar, amma duk da haka kowa ya fake da dala da dala da dala. Da haka mu rinƙa ƴan uwanmu addu'a, Allah kai albarka ga ƴan kasuwanmu, Allah kai albarka ga ma'aikatan gwamnatinmu, Allah kai albarka ga masu sana'o'in hannu, an gane ko? Ma'ana dai albarka ta kewaya ko ina da ko ina. Hadisi mai lamba ta akhrajahul Bukhari, Imamul Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Buyu'i, babu barakati sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa muddihim, babun da yake magana akan albarkar sa'in annabi da kuma mudun mutanen Madina sakamakon addu'ar annabi. حديثي من لمبة تقريتا كوزفتن دبقوي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس بن مالك الله يكارى مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم اجعل بالمدينة يا الله كثنيا ومدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة رقني بيو نعب دكسا ومكة نع البركة. Kaga yadda annabi yake san Madina, yake san mutanen Madina, Makka mahaifarsa ce, amma yana cewa Allah duk abin da kai wa Makka na albarka yi wa ƴan Madina ninkin sa biyu, ninkin sa biyu. Kaga kenan inyamurai da ƴan halal ne me ya kamata su yi? Kamata ya su ninka kishin ƙasa da san ci gaba a arewa sama da aina, a kudu, a kudu. Amma shedan ne yake musu busar kai su ya baro, takamarsu shine suna ganin sun kankama, sun sai makamai sun yi kaza. Makami ba shine fada ba fa, billahi allazi la ilaha illa huwa, da makamin zaka zura a guje ka bar shi. Suna ganin sun mallaki makamai, sun yi kaza, sun yi kaza. Da haka suna ganin yanzu sun kai karfin da za su kaska fidda mai giji ko kwarkwasa fidda mai giji. Ma'ana cin naka yayi riƙar da yake ganin zai iya koran mai daki ya zauna. To ahir ka kiyayi kanka, shi fada ba haka yake ba, an gane ko? Kan min fi a cikin qalilatin galabati atan kasiratan bi iznillah. Da haka shi yaki dan zambo ne, kuma yaki taimakon Allah ne, ba wai karfin tuwo bane da karfin makami. Shi yasa Allah ya ce da annabi, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin kasiratin wa yawma hunainin, إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين sahabbai suna ganin sun tara makami sun yi karfi sun yi kaza suka ce ayyawa zai iya gara buga da mu a badar ma muna yan kadan muka gagara ballantana ayyau mun yi yawa ga makami sai Allah ya ce to barin bakku da makamin naku barin bakku da yawan naku da makamin da yawan nasu aka fara dandana musu kuda suna ajewa suna guduwa sai da suka dawo cikin hayyacin su suka gane ashe Allah ne mai yaki ashe nasara a hannun Allah take sannan sai Allah ya juyo musu da al'amarin sai ba su nasara sannan sai daga baya ce to ku kiyaye kanku kar ku taba jin za ku yi nasara dan kuna da yawa kar ku taba jin za ku yi nasara dan kuna da karfin makami ku dogara kawai da Allah ku yi abin da kuke iya na tanadi amma ku bar wa Allah ikon sa wannan shine abin da muke kiran nyamurai da duk mafarkin da suke da shi na fita da tarzoma a Najeriya ko na su cutar da arewa ko makamancin haka kuma ina fada ina nanatawa duk dan arewa ya sha kurmin sa wallahi ƙarya ne ba wani inyamurin gaske da yake fada har cikin zuciyarsa wai yana son araba Najeriya ƙarya suke yi ƙarya suke wallahi ba da gaske suke ba yanzu in gaya muku bincike ya tabbatar kadarar da inyamurai suke da ita a arewa ba dan arewan da yake da ita to hauka suke yi idan fa aka ce an raba ƙasa yanzu inyamuri ba zai hauro arewa ba daga kwara zuwa danguro zuwa ƙarshen arewa sai fa da biza sai an yarda yanzu ba kone shi ba dan kasa bane to kuma gidansa yana nan kudinsa yana kasuwar kurmi yana kasuwar kofar ruwa yana kaza da biza billahi allazi ba dan ba kyau fatan tsiya ba sai mu ce Allah mai kaura na haka mu mun rayu a Sudan mun san lokacin da yan Sudan bakaken suke iskanci suke cewa sai an raba shekara 40 suka yi turawa suna zuga su a raba kasar kan a raba kasar suna da yanci su je ko ina da aka raba kasar sai ga mu baki da su tare muke layi wajen neman visa layi muke da su wajen neman visa kuma sun sa a wajen aka haife su amma yanzu sun zama ba ƴan ƙasa ba ba dai yanzu an raba ba yanzu kai ba ɗan ƙasa bane komai an ba ku naku ku tafi can kuma wani abu da Allah ya jarabce su sai suka kasa zaman lafiya a yankin su tunda aka raba ƙasar har yanzu kashe junan su suke yi wannan shine abin da zai faru in Najeriya ta rabu billahi allazi kudu ba za ta zauna lafiya ba ba za ta zauna lafiya ba za su iya zama da junan su ba kwata kwata ƴan south south kabila su Goodluck su ba inyamurai bane ku ne musu kallon inyamurai ba inyamurai bane kuma su a duniya ba wanda suke so kamar dan arewa su har kotun duniya suka je suka ce a shaida su ba su yarda da biyafara ba kuma ko an yi biyafara su ba sa cikin ta su a kudu a arewa suke suka ce saboda a tarihi inyamurai sun bautar da iyayenmu kuma yanzu so suke mu ma su bautar da mu wallahi ba za su bautar da mu ba ba mu yarda ba to irin wannan fitintinin a kabilun kudu yana nan kuma kowannen su kansa ya waye kowa ya rike bindiga ba wanda zai daga wani kafa Allah ya sa mu gane
amin
da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kishi game da Madina kuma shi annabi abun koyin mu ne haka mu ma musulmi ya kamata mu kasance duk inda muke mu zama jakadin alheri jakadin yada zaman lafiya amma ba lusarai kuma ba wawaye ba mu san ciwon kanmu an gane ko karka tashi daga yankin ka ka koma wani yanki can Allah ya kaddara maka ka zauna kuma ka je ka zama wawa lusari shashasha su din suka zo nan yankunan mu bude makarantu suke nasu na kansu masu kyau su sa ƴaƴan su su makaranta makarantun na gwamnati su matsa ko me za a yi su cusa sai sun sa ƴaƴan su amma kai ka je can kai baka sana'ar kirki kuma ka ki ka sa ƴaƴan ka karatu ma'ana ka rayu a kaskance kuma ka gadarwa da ƴaƴan ka kaskanci ka rayu mai shushaina ka rayu mai wankin takalmi ka rayu mai yankan farce ka rayu mai sana'o'in kaskanci kuma ƴaƴan ka su taso su gaji wannan su ba haka suke ba wannan wayewa ita ya kamata mu zama muna da ita tun in dai suka zo suka karatu a yankunan mu ko gwamnati bata ba su aiki ba dole wata rana sai sun samu dama saboda shi mai ilimi dole neman sa ake ko ba dade ko ba jima ko ba da iko ba jima amma ka je ka zama mai mutuwa zuciya ba kai karatu ba wai kai bako ne me wani kai bako ne a kasar da aka haife ka kasar iyayenka kace kai bako ne su anan din babakin bane amma me ba sa yi ya kamata mu waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bako ne a Madina amma menene ba a goga da shi ba ina ne bai shiga ba ana yi masa gorin ba dangarin bane mutanen Madina in ta motsa musu sune wa annabi gori Abdullahi dan Ubay dan Salul haka ya fada la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z min al-azl kika ce bari mu koma Madina dan gari zai kori bako suna nufin sune ɗan gari annabi bako kika ce sai an yi tawari sai an san matsayi amma hakan bai sa annabi yayi kasa a guyewa ba duk wani abu na ci gaba da gina al'umma sai da yawa kansa da kansa yawa al'ummarsa shi yasa sai da takai lokacin da baka isa kace musu baki ba baka isa kace da su koma baya ba to amma a irin mu zaman da muke na Hausa Fulani a yankunan sassan Najeriya da ba namu ba dole ne a ce da mu baki kuma dole a kore mu ta farar daya ba mu gina komai ba koda a garin aka haife mu sai ka tarar ba mu da wani abu na ci gaba ba mu da wani abu na dogon tunani yanzu duk yawancin jahohin kudu in ka je zaka samu sabo 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 me yake nufi da sabo wai sabon gari kamar yadda mu ma anan muna da sabon gari duk tsohon gari a arewa sai ka ji akwai sabon gari sabon garin Zaria sabon garin Kano sabon garin Sokoto sabon garin kaza to a ka'idar asali iyayen mutun a da da suna su na can da mu namu na nan duk sun yi masaukai na baki duk inda ka ji sabon gari a gari to ba ɗan asalin wajen bane baki ne suka zo aka ba su waje sabon garin Kano baki ne a wajen sabon garin Zaria baki ne a wajen saba Ibadan baki ne a wajen ɗan arewa Hausawa to amma ka duba kaga yadda ɗan sabon garin Kano da sabon garin Zaria da sabon garin Sokoto da kaza suka kafa a inda suke mu haka namu suka kafa a can sun ci karatu amma sunan duk sun zo sun yi karatu sun yi kaza sun yi kaza sun shiga siyasa amma mu a can sai ka samu farko ko siyasa ba sa shiga saboda tsabar rashin hangen nesa da tunanin wai za su dawo yaushe za ka dawo shekarar ka 40 a waje yaushe za ka dawo to in ka dawo ka yi me yanzu ka yi shekara 40 a Lagos ka yi shekara 40 a Port Harcourt sai aka ɗauko ka aka dawo da kai Kano cikin badala sai ka yi me a nan wata 40 ɗin ka yi nufin za ta maimaitu in ma ta maimaitu kana nufin da lafiya irin ta da waccan 40 din ita ya kamata ka mora ita ce lokacin da kake da danyen jini a jika kake da ƙuruciya ƙwaƙwalwarka tana ja idanka yana gani da kyau za a goga da kai amma yanzu ka wuce wannan 40 din yanzu 40 din ta gaba in ma akwai ta jinya ce ba ta da amfani haka ya kamata mu hattara da Allah mu waye mu san a ina muke rayuwa a Najeriya muke rayuwa Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma in dare kowa da gidan ubansa haka kai kishin kanka kai kishin al'ummarka kai kishin makoman ƴaƴanka wannan shine abin da ake gudun ya da kanin wani ake a Najeriya har ka dauka cewa wai wani dan kudu zai zo ya gina maka Najeriya ya gina maka arewa wani dan kudu zai zo wannan magana banza ce ƙarya ne yau ake ba ni labarin wani dan takara daga cikin ƴan takara kudu yake gaya wani abokinsa dan arewa irin sun zama ɗayan nan yace wallahi ku kiyaye mu karɓi mulki za ku gane kurau za ku gane kurau to me jiya tai bari yau wannan abu ne a fili kiliyali dan arewa ne kawai Bahaushe yake yi yadda nasa a ba su ba sa wannan ba sa wannan da haka naka sai naka hadisi mai lamba ta 868 haka ne hadisu Ali radiyallahu anhu hadisin sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda khataba alamin barin min ajurin sayyidina Ali yayi hudba akan mumbari mumbarin na makuba an san makuba eh wasu za su san makuba wasu ba su san ta ba makuba bata ruwa ko ita makuba wani sinadari ne da ake hada shi da ƙasa a yi gini da shi a gidajen sarauta za ka ga gini bangon an yi masa zane da hannu kuma bangon na wata iriyar ƙasa baka-baka ko ruwan kalar dabino ko kalar zuma an gane ko? To mutanen da in za su yi gini musamman gini na alfarma to akan sa wa ƙasa wannan sinadarin sai ta canja ta koma wannan kalar shine abin da Bahaushe yake cewa makuba an gane ko? Wasu ce a ajur jar ƙasa an gane ko ma'ana dai wata ƙasa da launin ta ba kamar na sauran ƙasa da aka sani ba to aka gina mumbari irin na wannan sayyidina Ali Hawi yake yin hudba a kai wa alaihi saifun, kuma a rataye da kafadarsa akwai wani sadaucin takobi, ma'ana yana rataye da wani katutan takobi. Fihi sahifatun mu'allaka, a jikin takobin ko kuban takobin, gidan takobin kenan, akwai wata igiya a daure. Ita kuma igiyar jikinta akwai wata takadda, ma'ana takaddar ce aka daure ta da igiya aka makala ta a jikin gidan takobin. Faƙala, sai sayyidina Ali ya faɗa a cikin hudubar tasa, yace wallahi ma indana min kitabin yuqra'u, wallahi mu ahlul baiti ba mu da wani littafi da ake karantawa, illa kitabullahi, sai littafin Allah shine Qur'ani. Yanzu duk wani wanda yake so ya yaudare ka ko ya cuce ka ko ya rubta ka ko ya ma ko wannan, sai ce ilimin ahlul baiti ne, to zama cikin sufaye ɗan damfara, ba wai duka ba, ɗan damfara sufaye. Sai ce maka ai wani ilimi ne, wani sirri ne na ahlul baiti, ballantana kuma ka zo wajen ƴan Shi'a. To ga shugaban ahlul baiti, in ka cira Annabi ba shine Ali ba, yace to ƙarya ne, ba wani littafi da mu ahlul baiti muke da shi, bare a ce muna da wani sirri koma bayan na sauran mutane, sai dai wannan littafin shine Qur'ani. Da haka a zo a ce maka akwai wani salati na ahlul baiti, ko zikiri na ahlul baiti, ko sallah ta ahlul baiti, ko ta yanayin alwala daban ta ahlul baiti sabanin na sauran mutane, dan ayi dare ka, dan a cuce ka, dan ayi kamfen da su, a isar da wata barna, to babu ƙarya ne, ba wannan magana ƙarya ne. Ga ya mana a ina Qur'ani ya keɓance wasu koma bayan wasu. Qur'ani shine littafin da Allah ya saukarwa duk bayinsa don su bauta masa da shi. In akwai wani sako da ya keɓanci wasu banda wasu, da Qur'ani ya faɗa. Amma Allah subhanahu wa ta'ala in zai ce mu ji tsoron Allah, dukan mu yake haɗawa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Rukunan musulunci mu daya ne, rukunan imanin mu daya ne, ladaddakin ayyukan mu in mun yi daya ne, zunuban mu in mun aikata daya ne. An gane ko? Wanda yafi kawai a wajen Allah shine wanda yafi me tsoron Allah. To amma da yawa mukan ji sai a zo a ce ai kaza na ahlul baiti ne, ai kaza na ahlul baiti ne, wai har akwai wata mazhaba sunna, to mazhabu ahlul baiti, mana banda sauran musulmi. To wannan ƙarya ne, wannan kuskure ne, babu wannan, kawai mazhaba ta musulmi. In fahimta ne na fiqhu na malam wani gwargwadon fatawoyinsa, in sun dace da Qur'ani da hadisi ka dauka ka aiki da su, in sun saba bar mai kayansa, domin Allah bai aiko maka shi ba, kowa yayi shi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya aiko maka. Ina fatan bai ki wannan. Da haka sayyidina Ali ya ce wallahi hadda rantsuwarsa, na rantsi da Allah, ma indana min kitabin, ba mu da wani littafi mu ahlul baiti yuqra'u, da ake karantawa, illa kitabullahi, face littafin Allah shine Qur'ani. Wa ma fi hadhihi as-sahifa, sai kuma abin da ke cikin wannan takarda, sai ya nuna wannan takardar da take makala a jikin takobinsa. To bari mu ji me a cikin takaddar. Fana sharaha, shi da kansa sai ya bude takaddar. Me ruwaya yace fa iza fiha, sai gashi a cikin takaddar asnanul ibli, magana ce akan shekarun raƙuma na yadda ake zakkarsu da yadda ake bada diyyarsu. An gane ko? Ma'ana magana akan idan aka cire wa mutum kunne, raƙumi kaza ne, in kuma aka cire masa ɗan yatsa, raƙumi kaza ne, in kuma aka kashe rai baki ɗaya, raƙumi kaza ne, sannan ƴan shekara kaza. Wannan shine abin da ke cikin takaddar. To yanzu wannan babu shi a cikin hadisan Annabi? Akwai, akwai. Kuma wannan ya nuna bambancin zikiri da sauran musulmi, ya nuna bambancin sallah da sauran musulmi, ya nuna bambancin alwala da sauran musulmi. Shikenan duk babu wannan, ba wata alwala da ahlul baiti suke yi tsabanin ta sauran musulmi da suka sani, domin hadisan da suka koya wa ahlul baiti alwala su suka koya wa kowa ma ne alwala, ba su bambanta ba. Wa iza fiha, kuma sai gashi a cikin takaddar, al madinatu haramun, Madina harami ce, mahallin shahid kenan. Madina harami ce, ma'ana gari ne mai alfarma. To amma abin da zai baka mamaki, yau ɗan Shi'a ba garin da suke zuwa su ta zanga zanga, su ta kokarin sai sun tada hankali irin ina Madina da Makka, musamman Madina. Tarihi ba zai manta ba, ba sau ɗaya ba sau biyu ba sun sha attempting din tayar da fitina a garin, kuma har gobe ba su daina ba. Tare da cewa Sayyidina Ali yana faɗa, inda gaske mazhabansa suke bi da sun yi aiki da wannan magana, cewa Madina harami ce, ma'ana gari ne mai alfarma, ba a tada hankali a cikinsa, ba a fitina, ba a faɗa, ba a tarzoma. Sayyidina Ali ya ce, min ayrin ila kada ko kadan, tun daga ayru zuwa kadan. Ayru wani dutse ne a Madina, kowa ya san shi, kamar Kano ne ka ce Dala, dutse ne wanda kowa ya san shi, ko gauran dutse, dutse ne wanda kowa ya san shi. To haka ayru yake a Madina. Sayyidina Ali ya ce, tun daga dutsen ayru har zuwa kada, kadan sunan waje ne, duk wannan shi ne faɗin haramin Madina. Faman ahdasa fiha hadasan, duk wanda ya yi wani fitina a Madina, ko ya aikata wani saƙo a Madina, ko ya so ya tada wata tarzoma a Madina, in ji Sayyidina Ali, fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in, inuwar Allah ta tabbata akansa da ta mala'iku da ta dukkan sauran mutane. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adala, Allah ba zai karba masa ba ayyukan farilla ballantana na nafila. Masu sharhi sun fassara sarfan da ayyuka na farilla, fardan kenan, adalan suka ce nafalan, nafilfili kenan. Amma wasu malaman suka ce a sarfu shine mafi kankanta, adalu kuma wanda yafi shi kankanta. Ma'ana abin da ido yake gani da gilas, da wanda idan baya gani ko an sa gilas, shine abin da Bahaushe yake faɗa fasara mai yanci, siɗi ko saɗaɗa. Ma'ana abu komin kankantarsa na alheri in kai, in dai ka tada hankali a Madina, to Allah baya so, domin ka karya wata alfarma da Allah baya so a karya ta, shine alfarmar zaman lafiya a Makka ko zaman lafiya a Madina. Wa idza fihi, yace kuma sai gashi har ila yau a cikin dai wannan takaddar, zimmatul muslimina wahidatun, alƙawarin musulmi guda ɗaya ne. Su musulmi abinda aka san su da shi asali shine mai magana da baki ɗaya. In musulmi suka ɗauki alƙawari, ko da ba da dukkanin yawun sauran musulmi ba, to sun aru bakinsu, sun ci musu albasa, kuma dole su bi. Wannan ita ce ka'idar musulunci, zimmatul muslimina wahidatun, alƙawarin musulmi ɗaya ne. In mutum ɗaya ya ɗauka, to dole sauran su karɓa. In kuwa warwarewa za a yi, to sai dai a zo a warware. Amma ba zai yi ba ɗaya ya ɗau alƙawari, ɗaya kuma ya ci gaba da karya wannan alƙawari, musulunci bai yarda da wannan ba, domin ka keta alfarmar ɗan uwanka. Sai dai in alƙawarin bai ma ba, to sai ku dawo ku ce da shi, wani alƙawarin nan da ka ɗauko mana gaskiya ba mu yarda ba, bai dace ba, je ka warware. To in ya je ya warware, shi kenan. An fahimci wannan? To wannan takarda ta hannun Sayyidina Ali, duk akwai wannan a cikinta. To yanzu wannan wani sabon abu ne? Wani abu ne sananne. Haka yake a dukkanin sauran littattafai da dukkanin sauran ka'idoji da dokoki da musulunci ya shimfiɗa. To sannan yace, yas'a biha adnahu, mafi kankantan musulmi in ya ɗaukan musu alkawari dole su cika. Mafi kankantan su kamar bawa, ko bawa ne ya je yo alkawari, to dole ƴaƴa su yarda, in dai musulmi ne a matsayinsu na musulmai, domin musulmi dole ya cika alkawarin ɗan uwansa musulmi. Ko mace ce aka yi alkawari da ita, duk da matsayinta mace, in dai musulma ce, to dole ne dukkan sauran musulmi su yarda da wannan alkawarin nata su cika, saboda alfarmar da musulmi yake da shi akan ƴan uwansa musulmi. In kuwa ba haka ba, to sai dai a zo a warware gaba ɗaya. Sayyidina Ali ya ce, faman akhsara musliman, duk wanda ya tozarta ko ya yaudari musulmi, fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in, inuwar Allah ta tabbata a kansa, inuwar mala'iku ta tabbata a kansa, inuwar dukkan mutane ta tabbata a kansa. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adala, Allah ba zai karɓa masa ayyukan farilla ba ballantana na nafila, ko siɗi ko saɗaɗa. Wa idza fiha, kuma dai sai gashi a cikin takaddar, ma'ana paragraph by paragraph kenan, gaba gaba ake fassara abin da ke cikin takaddar. Dan ka wani ya fake da cewa, to ai takaddar ba a faɗi meye a cikinta ba, a ciki aka samo wannan laƙanin, a ciki aka samo wannan zikirin, sabanin wanda kuka sani a ciki aka samu wannan nau'in alwalar wacce ba ku santa ba to ƙarya ne ga takarda ana fede mana ita daki daki dan mu sani wa idza fiha fi gashi dai a cikin takaddar man wala qauman bi ghairi izni mawalihi duk wanda yaje ya kulla kawance da waɗansu mutane a matsayin sa na bararan bawa mana bawan da aka yanta sai je ya kawance da wasu ba da izinin iyayen gidansa na asali wanda su suka yanta shi ba to shi ma ya aikata laifi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in dinuwar Allah ta tabbata akan sa da ta mala'iku da kuma ta mutane baki daya la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adala Allah ba zai karba masa nafila ba ko farilla ba zai karba masa aiki ba ko mun girman sa ko mun kankanta sa da sunan ibada to wannan shine fa abin da takaddar ta kunsa baki daya mahallu shahid shine والمدينه واذا فيها المدينه حرم a cikin takaddar akwai batun cewa madina harami ce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab al-i'tisam babu ma yukrahu min at-ta'ammuqi wat-tanazu'i fi al-ilmi an gane ko hadisi mai lamba ta 869 حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه ألا يكار مسيدا أنه كان يقول سيدنا أبو هريرة يا كسن شينا شوا لو رأيت الضباء بالمدينة والله دا زنغ غركم بري أمدينة الضباء جمع زبين زبين شيني بريوا ضباء بري معنى بريوي ديوا كو مكجمة ياتي بريوي ديوا هو سبت كاما شبا بإيابا كويايكي kamar jam'in yara ne su ce sheguna yayi a madadin shegu shana yayi a madadin shanu duk wanda kaje ace shana yayi ai yaro ne Hausa bata nuna a bakin sa ba to haka an ka ce bareyi shine jam'in barewa na gaske amma barewoyi a Hausa bata kama ka ba to da haka bareyi mana jam'in barewa Abu Huraira ce da zanga garken bareyi barewoyi da yawa ni dalla dalla din da ka fahimta tunda akwai wanda Hausa bata ishe su ba tartau suna kiwo a Madina ma za'artuha wallahi ko cha bazan musu ba kaga dai barewa dan san mai barewa kamar akuya ce kuma ita wancan kyauta ba ko sisi in ka ganta ka wafta ko je ka je ka yanka ai ma dabje Abu Huraira ce da zan ga garken su ya shigo Madina wallahi ko ƙara bazan musu ba ballantana in sa makami in harbe su ko in kama su saboda me saboda Madina harami ce ba a farauta a cikin ta da ka sun ci alfarmar sun shigo harami su ma sai a basu su wataya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace saboda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ma baina labataiha haramun abinda ke tsakanin bangwayen Madina guda biyu mai alfarma ne harami ne ba a yin komai a ciki na farauta ko makamancin haka labatu shine kamar fadala ko kace katanga ko bango na Madina waje ne inda zaka ga ginin mutanen da wanda ake yin sa da ƙasa mai bakaƙen tsakoyi wannan shi ake kira labatu Madina tana da arba'u labat tana da katangu guda hudu gabar da yamma kudu da arewa to amma sauran duk sun rurushe sun yi ƙasa labatu sharqiyya da labatu gharbiyya su suka fi ƙarfi su suka fi yawa sauran duk sun damfara da su ne to shine sau da dama sai a ce ma baina labataiha ba wai dan labata ne kadai take da shi ba tana da labat an gane ko da haka Abu Huraira yace manzo Allah ya ce tsakanin katangar gabas da katangar yamma ta Madina duk abin da ke tsakiyar nan shine harami baya halatta ai duk abin da ba a yi harami a cikin wannan wajen to kaga kenan haramin Madina da aka ce Madina harami ce ba yana nufin dukkan Madina ba sai ma baina labataiha da haka akwai hududul haram a ko ina da haka ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da muka karanta duk mutumin da Allah ya kai shi Makka ko Madina sai ya sa ido ya gane ina ne haramin yake farawa ina ne inda haramin yake karewa to sai kiyaye waɗannan hukunce-hukuncen da aka karanta a iya cikin wannan in ibada za ka yi ka maida hankali ka yi ta yi a iya cikin wajen saboda a nan ne lada yake mai nunnunkuwa ina fata an fahimta mun cimma babi kuma lokaci ya yi kamar yadda ake nuna mun takarda abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu a lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.